Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hatsi lafiya. Yau Lahadi 22 ga watan Oktoba. Ga labaran duniya. Hukumomi a Jamhuriyar Niger sun ce an hallaka sojojin kasar na musamman akalla 12 a wani hari shigin wanda ya kashe hudu daga cikin sojojin Amurka na musamman da ake kira Green Beret suma a Jamhuriyar ta Niger a ran 4 ga watan nan na Oktoba. Harin na jiya Asabar ya auku ne a wajejen da aka kai hari kan sojojin Amurka a cewar jami'ai. Suka ce an kai farmakin na baya-baya ne a garin Ayoru mai tazarar kilomita kimanin 200 arewa maso gabashin Yamai babban birnin kasar. Rahotanni sun ce maharan na dauke ne da muggan makaman da suka hada da rokoki da bindigogi. Sun iso wurin ne cikin motoci 5 inda suka yi ma sansanin sojan na musamman kofar rago. Maharan sun arce bayan da sojojin Jamhuriyar Niger suka kai dauki. Wurin na daura ne da kan iyakar kasar Mali inda ake kyautata zaton daga nan ne ma maharan ke zuwa. Wannan yanki dai na fama da masu ikirarin yin jihadi cikin ƴan kwanakin nan. Wani harin kunar bakin waken da aka kai a harabar jami'ar soji da ke Kabul babban birnin kasar Afghanistan. Ya halaka dalibai sojoji 15 baya ga wasu da dama da suka samu raunuka cewar ma'aikatar tsaron kasar. Harin ya zo ne kwana guda bayan da wani dan kunar bakin wake na kungiyar ISIS ya afka cikin wani masallaci cinkushashshe da ƴan Shi'a a birnin ya halaka masu ibada wajen 50 baya ga da dama da ya raunata su. Kungiyar Taliban ta dau alhakin kai harin na boss sannan ta ce wannan ma sharar fage ne kawai na abin da ke tafi. Agogar maya da makami da bangaren ta na Mansuri zai yi da sojojin Afghanistan da na kasashen ƙetare masu mara musu baya. Shugaban Amurka Donald Trump ya fitar da wata takardar jawabi ta jinjina ma dakarun rajin demokaradiyya na Syria saboda sake kwato birnin Raqqa da suka yi daga hannun ISIS. Trump ya rubuta takardar jawabin ce jiya Asabar. Yana mai cewa yin galaba kan ISIS a inda kungiyar ta ayyana a matsayin headquarter ta wata gagarumar nasara ce a gwagwarmayar da ake yi a fadin duniya da kauda wannan kungiya ta ta'addanci. Sake kwato headquarter ta ISIS da kuma wasu yankuna da dama da ta mamaye. Manuniya ce cewa ƙarshen daular ISIS ya fazo a cewar takardar jawabin. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Dukkanin shugabannin Amurka na da waɗanda ke raye su 5 sun halarci wani bikin kaɗe-kaɗe jiya Asabar na tara gudunmawa ma waɗanda mahaukaciyar guguwa ta rutsa da su a wasu jihohin Amurka da yankunan Puerto Rico da Virgin Island waɗanda duk mallakin Amurka ne. Shugabannin na da Barack Obama da George W. Bush da Bill Clinton da George H.W. Bush da Jimmy Carter sun halarci shagalin kaɗe-kaɗen wanda aka yi a College Station jihar Texas jiya Asabar. Shugaba Donald Trump bai je ba, to amma an nuna shi ta kafar bidiyo yana gode ma shugabannin na da kuma sauran mutanen da suka bayar da gudunmawa. An kashe 'yan sandan kasar Masar akalla 54 bayan da 'yan sandan suka kai wani farmaki a wani wurin da ake kyautata zaton mabuyar 'yan bindiga ce wadda ke daura da birnin Al-Ahira a cewar jami'an tsaro. Jami'an waɗanda suka buƙaci a saka sunayensu suka ce ga dukkan alamu ƴan bindigar sun yi ma ƴan sandan kwantam auna ne da daren shekaran jiya Juma'a, bayan da ƴan sandan suka gama haɗuwa a maɓuyar ƴan bindigar a yankin Hamadar Al-Bahariya da ke yammacin ƙasar. Wani babban jami'in tsaro ya ce an auna wata tawagar da ta haɗa da motoci jib-jib da wata motar ma'aikatar cikin gida a wani harin ba zata da ƴan bindigar suka kai ta wajen amfani da gurnetin da ake harbawa da roka da kuma tayar da bababamai. A wani saƙon ba zata da ya aika ta kafar Twitter jiya Asabar, shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai bari a bayyana dubban file-file na bayanan sirri da suka jibanci kashe shugaba da ƴan Kennedy ke kawo. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu taron mu, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Mai martaba sarkin Argungu Alhaji Ismaila Muhammad Mira ya koka game da makomar ilmi a masarautarsa, duk da cewa Allah ya albarkaci yankin da ƴan takarda ciki har da shi sarki. Mai martaba ya yi wannan furucin ne a wani taro kan harkokin ilmi a masarautar da aka yi wa take ci gaban ilmi a masarautar Argungu ƙalubale da kuma mafita. Ga ci gaban rahoton Maryam Atu Muhammad.
Basaraken ya ci gaba yana cewa
masarautar nan akwai gunduma uban ƙasa wanda ke ba ɗan boko ko guda sini. Gunduma uban ƙasa ba su ɗan boko ko guda. Akwai wasu da bai iya kawo wanda ya takara kansula ma PDP ba APC. Ba su da lowest qualification da ake buƙata domin a takara wa'annan abubuwa. Cikin masarautar nan duk ƙasar nan baki da ko'ina ba. Ka cire yardu, ka cire kan giwa, ka cire baya. Yarinya mace wadda ta yi karatu a ƙauye yau tana ko COD ne ba mu da kuɗi. Sai dai ubanta yana zaune a birnin Kebbi, ko yana zaune a Argungu, ko yana zaune a birni ba dai cikin ƙauyukan ba. Ba mu da yarinya guda ba take yin gas. Ne manzo Allah sai game da ilimin mata. In ka ilimin da su, ka ilimin da su ba mu da waɗannan mutane. Ina ma komawar al'umma mu. Duk wanda yake nan ya ji gajiyar abin da aka promise ku mafi yawancinmu, including ni da nake magana na. Saboda farkowar al'amari ƴaƴanmu ba sa cikin bukatu na gwamnati. Wallahi na je makaranta inda ban da principal da ba su san sauwala ba kuwa ba sai wanda a volunteer ce. Na je makaranta wallahi sai Allah har da mai dafa abinci volunteer ce. Na je makaranta inda da iske malami bakwai amma suka ce suna karantar da subject 13. Including all sciences, na ce waye science master. Da zo ce mun gashi sai na kai karatu. Yace haya musulun ta Argungu. Me ya ƙarfafa ka na karantar da HIA General Science a wannan makarantar? Mun je primary school, duk malamin da yake cikin makarantar da bai kyautar third term, PHILD, duk malamin da yake cikin makarantar. Start story ɗin zan ci gaba da gaya muku abin da na gani ba da ni. Ba abin da aka haifar yau ba ne, ba abin da aka haifar jiya ba ne, ya daɗe jama'a. An yi ta gina makarantu ba malamai wanda suka samu da suke. Na shiga ajin lissafi na iske malam makaranta yana karanta da fractions, ya ɗauki perfect rectangle ya ja layi tsakiyar shi ya raba shi gida huɗu ya boxe su da takwas ya dawo ga ɗan ɗan ƙasa ga na farkon ya shaidin nashi ya kira shi fata wa aiki. Ya ce me yake nuni da wannan? Ya ce ma ka ɗauki gota ya biyu uku huɗu shi ana biyar kuma box ka fasa iya kashin ne ke da lissafi. Sau kowane box ɗayan nan wani wa aiki ne wani wa fata wa aiki tashi dukkan guda biyar ne ya shaidin nasu shi a fara wa aiki. Abin da ya sani kenan abin da ke karantarwa. Labari irin wannan ba ya da ƙarshe. Amma abin da yake son jaddada mana nan kuma da wazir ya fara. Wallahi ba kidding ourselves kuma da wazir ya fara. We are kidding ourselves muna tsammanin na cewa wai muna da future ko ƴaƴan muna da future. Ko za su je su karatu a Turai su dawo su zauna lafiya da cikin ƙasar nan ba zai yiwu ba. Ya da wahala ce wanda yake ba sai 5% na population namu suka hana mu daga birnin kai mutum ya zo Argungu bayan magariba ba ko mutum ya tsaso daga Sokoto bayan ya sa ya ci Argungu za shi wallahi a yake ko 95% da su filin lana ayyam su zauna su ci gaje kafin su sakan lokacin da ku kure mana wallahi mu ga
kazalika mai matuba sarkin kabin Argungu Alhaji Sama'ila Muhammad Mira ne ya bude cibir na'ura mai kwakwalwa wanda sanata Dr. Yahaya Abdullahi mai wakiltar Kebbi ta Arewa ya gina a makarantar horar da malamai dake Argungu wato College of Education Argungu ga abin da yake cewa
roƙon Allah ya sa albarka ya taimaki duk wanda ya zo neman ilimi ya taimaki wanda a san jinta ya sa ta amfani kasan nan alfarma annabi bismillah
kazalika na tuntubi sanata Yahaya Abdullahi game da wannan taron da aka yi sai ya kada baki yana cewa
kamar yadda sarkin Kebbi ya faɗa tun lokacin da ya zo yana kammala maganganun da muka yi yana kuma ƙara haske akan al'amarin wato al'amuran tabarbarewan harkar ilimi a nan masarautar Argungu ta kai intaha ta lalace in muka ce za mu zo mu zauna mu shiru mu bari sai gwamnati ta zo ta yi wani abu ba wani abin za a barkata saboda haka shi ne aka zo aka zauna aka jawo hankalin duk wani dan kasar masarautar Argungu cewa ya kamata mu zo mu zauna mu haɗa kanmu mu tabbatar da cewa mun kawo mu ɗauki mun kawo gudunmuwa wanda za mu zo mu tabbatar da cewa ayyukan da gwamnati take yi muna ba da tallafi domin ya zamanto cewa an inganta ilimi ya zamanto yaranmu waɗanda suka zo suna cikin makaranta yanzu da waɗanda za a yayi da makarantu mun tabbatar da cewa sun samu ilimi ingantacce wanda za su iya zuwa su ja daga da kowane ne da ko ina duka cikin waɗin ƙasar to wannan in muka je muka zauna muka yi shiru cewa sai gwamnati ta yi ba abin za mu kai gagaci to shine mutanen ƙasar Argungu suka zo haɗa kansu domin su zauna mu tabbatar cewa mun tara iyakan ƙarƙarinmu wanda za mu zo mu zauna mu tallafa ma gwamnati a harkar ilimi daga primary school islamiyya secondary school har da ba da scholarship zuwa university to shine ake wannan gangamin
to rangaje da
cewa
muna da karancin malamai a jami'a a matsayin
ka wato abin da za mu yi yanzu committee ne aka so a kafa in an kafa committee nan za mu duba duk wasu lalurorin da suka shafi harkar ilimi ta masarautar Argungu daga nan mun san akwai lalurori na ma'aikata akwai lalurori na albashi akwai lalurori na laboratory akwai lalurori na kayan aiki shi yasa muka zo mu ci abu da wannan kamar don saboda mutane su ga irin abubuwan da mutane za su yi to bandin ma mutane waɗanda kamar waɗanda za su zo su yi wannan wasu za su zo su zauna a tare da kuɗi daga hannun jama'a da zamanto cewa in mun samu malamai maimakon abin da kuɗin da maka university da gwamnati za ta ba albashin malamai muna iya ƙara ma kowane malami kuɗi kowane wata wanda za mu ƙara mu sai zamanto cewa ya zauna a nan wajen kuma yana da kuɗin da zai iya zuwa ci da kake ci da iyalan shi ba tare da ya zo ya koma yana wani sana'a ban da aiki da aka zo aka dauke shi aiki ba to za mu zo mu tallafa ma wajen albashi da kayan aiki da kuma kayan da suke cikin littattafai da sauransu ba mu za mu zo mu zauna mu shiru mu kyale gwamnati ita kadai ne da komai da komai nauyi na wajen harkar ilimi na ƙasar Argungu
Maryam Ato Muhammad Muryar Amurka daga Benin Kebbi Najeriya
saboda jin ta bakin jama'a kan muhimmancin ilimi musamman na kiyama ta tsakanin al'umma wakilin sashin Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa a Katsina ya zagaya wasu sassan jihar don jin ta bakin masu ruwa da tsake kan ci gaban ilimi a jihar din musamman ma na kiyama ta
Alhaji Hamza Umar Sabo Kasa shine shugaban riko na karamar hukumar Kafur ya ce mana ilimi ƴaƴa mata ya samu tagomashi
musamman an samu ci gaba kwarai da gaske shugabar community ta Guest Community Secondary School ta office ina kan magana admission na yaya da kamar da nace muku ba mamu da secondary school gaba daya a kafin local government amma cikin wannan lokaci mun same su kuma lokacin da mai girma gwamnati ke speaker da taimakon shi aka bude wata makaranta nan ta yaya mata musamman a nan kafin local government yara yan mata wanda suke graduating a wannan makarantar suka tai Paris University suna da yawa so kaga wannan abu ne na ci gaba da muka samu kuma wanda na bangaren yaya mata ne haka kuma a ko ina ga sunan muna da su a dukkan jami'o'in nan yanzu akwai ƴaƴanmu mata wanda ke karatu a wajen da kuma kowane institution da muke da su
kanwan Katsina hakimin ƙetare Alhaji Usman Dalla Kankara ya ce mata suna da haƙi a koya musu ilimi domin muhimmancin ilimin su baya misaltuwa
a kodashi muna ma iyaye yara gaba daya a himmata wajen koya mata su makarantar saboda ana gama cewa ita za koya mai yaro ilimi ita mariya mace ta da hakke ta koyi ta koyi ta samu ilimi mata so iyayen so iyayen gaba daya kuma idan ka ba mace ilimi mace ya ilimi ka ba gida ilimi gaba daya ka ba kasa gaba ilimi gaba daya saboda ita mata ita ke gida ita uwa kada yara za ta koyi su ilimi tun tarbiya ta san yara so da kaga haka muhimmancin ilimin mata baya baya musuntuwa da dai an kaje asasin mu nan kana zaka babu sun nasu mata masu yakin jiya yakin gozo ma na haihuwa amma idan sun mata yaran mu sun inganta suna bada kokarin himma wajen ilimi su babu shakka ilimin mata ilimi ne mai amfani kuma muna ma iyayen yara huduba da fadakarwa da wata bakai cewa ilimin mata ilimi ne mai amfani kwarai gaske
a lokacin iyaye din suna yin tirjiya wajen karatun na mata na ƴaƴansu to matsayin ku na iyayen ƙasa wanda an kuka bada doka saka ga an fi mai da hankali akan ta ko akwai wani shirin bada doka akan muhimmancin wannan ilimi na ƴaƴa mata
a wani ka tirjiya yawanci shine yawanci iyayen yara mata maganan aure ya zama da shi akwai da shi iyayen mata su bi su yarin yatinta wucin tana karama ta yi aure so amma ana musu fadakarwa a cewa kamata ba su makaranta daga ba su auren dan shi ilimi bayan aure
Alhaji Sunusu Harin Gada ya ce sai da ilimi ake gudanar da ibada inda ya nuna cewa an gyara makarantun mata musamman a yankunan karkara dake a cikin jihar ta Katsina
irin Hano Primary School tun 1976 aka gina ta ba a taba zuwa aka lika mata koda yaban jar kasa ba amma an zo an ruguza tsohon ajin an gina sabbi guda biyu an yi toilet so kaga idan ka shiga lungun daga nan zuwa lungun kaga irin wahalhalun da ake sha har an bi wannan lungun an san da kai makaranta ana son yara su samu ilimi sai da ilimi za a samu da tsaro sai da ilimi za a samu kyakkyawan shugabanci sai da ilimi za a samu hatta ibada da lahira aljanna da ake nema ran gobe kiyama sai ka samu ilimi sannan ka samu wancan sakakken sakamako
Ladisa Girbala Karfi Malumfashi ya ce gwamnatin jihar Katsina ya ba da fifiko a bangaren ilimi musamman ilimin ƴaƴa mata
ya bada hihiko kware a wannan bangare musamman yanda idan ka auna a majalisar shi ta zartawa kenan ake cewa ko bangaren ilimin nan ma ina ga commissioner ma mace ce ko ya ebi mata ya zuba cikin gwamnati bangaren ma lafiya ne wanda diddai an yi ne dan mata iyaye namu mata ki sai yadda suke jiki da abinda ake son sako ya isa gare su musamman ga ƴaƴa mata
a cikin jihar Katsina akwai irin manyan makarantu musamman irin su kwalejojin ilimi da jami'o'i kuma duk ana yin digiri a ciki to akwai wani kwarin guya ku da zaka ba mata na ganin su ma kar a basu a basin shiga irin wannan
to ai kwarin guya na farko dai shi ya ba yanzu wanda ke rike da bangaren ilimi idan mace ta auna sai ta ga mace ce fa amma me ya kai ta wannan matsayi tsayawa ta yi karatun kaga wannan shi ke kara ba mata muke kira su kara dagewa sakon ya shiga isa musamman yanzu idan kai du makarantu na primary waɗanda ake koyarwa yanzu kage irin ƴaƴa mata waɗanda da karatun ba ma a san matan su yi shi to yanzu kuma iyaye sun yarda kuma ilimin nan na mace to zaka ga bambanci a cikin gida da wanda ta samu ilimin da wanda bata samu ilimin ba
Alhaji Abdulrazak mai da malumfashi ya ce idan kana so ka ga bacin ran gwamnatin jihar Katsina to ka tsokane bangaren ilimi ko kuma ka kawo wani tangarda da zai kawo ci baya a wannan bangare
mutumin da ke yawo a kasan nan ba karamar hukumar da zaka je ba ga makarantun da aka gyara ba a wasu an gina sabbi wasu kuma ana gyare-gyaren su saboda haka duk ci gaban da ake bukata na harkar ilimi to Aminu Bello Musar dama mutum ne mai kishin yanda ilimi ya tabarbare domin ina tabbatar maka in ma kana son ka ga bacin ran gwamnatin mu a tabo harkar ilimi a kai in kana tsaye kusa da shi dan tausayin da yake da takeishin da ilimi ya tabarbare to saboda ka tsaye yake tsayin daka yaya al'amuran za su gyaro
Sama'ila Garba Sabuwar Ƙasa ya ce ilimin ƴaƴa mata ya samu cigaba inda suka dukufa wajen zuwa makarantun gaba da secondary musamman makarantun kiyan lafiya
mata da ake da su a fadin jihar nan
kuma in ka kalli yadda yanzu akalla muna da dalibai waɗanda daga karamar hukumar kafur sun shiga wannan makaranta wanda ake midwifery ta manufacturing local government akalla muna da mutum ya kai kusan 40 da wani abu waɗanda daga karamar hukumar kafur suke tafi karatu wasu ma matan aure ne su je su dauki darasi su dawo gida jama'a
Zaruddin Sanu Funtuwa sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya
Dan a jihar Kaduna ma rukunin al'umma da tafi fuskantar koma ba ta fuskar ilmi ita ce wannan rukunin mata wata kungiyar fafutuka kan harkar ilmi musamman na diya mata da ake kira Christian Aid ta jagoranci bane ma labarai ciki har da Iliya Kure na sashin Hausa murya Amurka zuwa wani kauye da ake kira Sabon Gayan mai tazara kilomita 15 kan hanyar Kaduna zuwa Abuja inda za gana da wata maraya wacce ta daina zuwa makaranta
Rabi Kisiya
Me yasa baki zuwa makaranta?
Abin da yasa ba mata talla nake ita muke ta abinci.
Me yasa baki zuwa?
Saboda malama ta hana ta ce ka baba na ba ya rasu shine nan na daina zuwa makaranta.
Amma kina da farkon koma makaranta?
Eh. Ina zo in ci gaba da zuwa makaranta.
Ya kike ji in kika ga wanda suke zuwa makaranta?
Na ga suna jin daɗi. Ina zuwa makaranta suna koyo ilimi. Mai na zaune. Ana jin daɗi idan sun tafi sun ban.
Me kike son zama kin gama karatu?
Ina so in zama malama.
Mun tambayi mahaifiyar Rabi yadda al'amari ya kasance.
Ana uku. Wannan ce kadai take so ta shiga makaranta. Sauran karama ce tana nan. Ita shekara ta bakwai tana nan yar karama.
Rabi da mata na makaranta ko?
Eh.
Me ya faru?
Ni da wannan madan din ce da ta bata min rayuwa sai ya sanya hannu cikin ta ne makaranta.
Ma ta ki gani illan haka a gaba?
To. Ba wa Allah tun da baka da ƙarfi. Eh? An baka da ƙarfi ko ado ne ko?
Amma makarantar nan kyauta ne ba biya ake ba.
Ta ai kuma ta sa'a yara suna dawowa suna cewa sai an bada kuɗi. Ni na kai na a sa da rabin makaranta.
A sa ta makaranta.
Eh. To, in malamin ma ya dauke ta ya kai ta duk ɗaya ne gani da shi. Wannan tana da amfani na sosai. Yaro na aje koyi ilimi sosai. To kin gani in yaro ya koyi ilimi, ai ko ni yayi ai ko?
Shi ma da yake bayani, malamin Islamiyya da Rabi ke zuwa. Yayi karin haske akan rawan da ya taka wajen sa Rabi a makarantar boko.
To gaskiya abin da na gani a tsakaninta Hassana da ita Rabi aikin ya zama wajibi a gare domin dama dalibai na ne na Islamiyya. To sai naga su suna da nakasu saboda ba su san makarantar nan ba kuma sai na hanga naga matsalar rashin ubani shi yasa ne ruwa ne tsaki ne shiga cewar ya za a yi su shiga makaranta in ku har aka ce ba su shiga makaranta ba to fa an kware su kuma ba za su san an kware su ba sai sun girma za su ga sa'annan su sun zo karshe suna juyawa suna speak su kuma karshe ba za su iya ba kaga dole za su yi kuka da hawayen su to kafin su kai wannan matsayin na hango na ce to bari amfani da dama ta in yi iya kokari in sanar da iyayen nasu su taimake su su sa su a makaranta kuma duk wani abu su ci gaba da addu'a suna nan Allah zai kawo taimakon shi amma idan baka tashi tsaye ba ta yaya Allah zai taimake ka ka kwanta ka ce ai kai baka da shi to ta ina dole sai ka tashi kai kokari sannan Allah zai taimake ka to da wannan kurjin inda ne taimu su shi yasa suka miƙe tsaye kuma suka bani koyon baya da haka da wannan ne muka samu nasara kuma muna nan ina yi ba wai zan fasa bibiyar su ba
a kwanan baya da yake karban bakonci wata matashiya mallafiyar takarda babban jihar Kaduna Malam Nasiru El Rufai ya bayyana irin rawar da gwamnatin sa ke takawa wajen raya ilimi a jihar Kaduna
so far I think over 78,000 pieces of classroom furniture have been distributed across the state but we need 3 times that so we still have a long way to go but we'll continue
ya zuwa yanzu mun rarraba kujeru da shebura fiye da 78,000 amma muna bukatar fiye da haka har so uku ma
I believe that we have ample talent in this country we have a lot of creativity
a gani na muna da yara da zasu zama kwararru a nan gaba ya kamata mu dukufa wajen gano irin su kuma karfafa su
Nkechi's example is not isolated we have them all over the place unfortunately some of the girls that can be the next Nkechi are out there hawking bananas instead of going to school
akwai yara da dama irin su Nkechi a fadin kasar mu abin takeici shine da daman su suna kan titi ne suna tallace a maimakon zuwa makaranta wannan abu ne da ya kamata mu yi aiki akai a nan jihar Kaduna da ma fadin arewacin Najeriya. Akwai bukatun gwamnatoci a yankin arewa da ma kungiyoyi masu zaman kansu su ƙara taimakawa wajen tabbatar da cewa ƴaƴa mata da zuwa makaranta da samu ilimi da zai zamanto mai amfani a nan gaba. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya.
Har yanzu dai muna jihar Kaduna, inda wannan kungiya ta Christian Aid ta yi kira ga iyaye su ba da muhimmanci ga neman ilimi musamman na ɗiya mata. Shugabar sashen ilimin ɗiya mata ta kungiyar a jihar Masi Okeke ta ga Iliya Kure irin aikace-aikacen kungiyar domin ci gaban ilimi. Mun kawo muku wannan rahoto makonnin baya.
Okay, abubuwan da muka yi nan shine muna aiki da shugabannin addini da shugabannin al'adu. Mun san wai waɗansu abubuwa shugaban addini su ne masu sa maybe ƴaƴan mata ba za su je makaranta ba, ko za a faɗa wani abu da zai sa iyayensu ba za su sa su a makaranta. Amma mun san kuma wai iyayenmu suna da, in kamar shugabannin addini ko shugabannin al'adu sun yi magana, iyayenmu sun fi ji maganansu. So, abinda ya sa mun fara aiki da su, so da su ma su ba mu goyon baya. Muna so ƴan matanmu su je makaranta, su gama secondary school kamin a yi aure. Saboda zaman nan waɗansu mata ko waɗansu ƴan mata in su yi aure kamin sun kai shekara 18 zai sa su su fuskantu da waɗansu damuwoyi akan health, lafiyansu. Kamar akwai wani abu da ana kira yoyon fitsari. Mun san wai especially a northern Nigeria, ƴan mata in su yi aure sun yi ciki ba su kai 18 years ba, in su je su aihu zai sa su su fuskantu da yoyon fitsari. Matsalan yoyon fitsari shi ne ya sa muna ziyara, zan ce ziyara saboda ziyara ne muke yi. Muna ziyara a sa ya mata mu su je makaranta, su gama secondary school kamin ma a fara maganar aure. In ma sun gama secondary school din, in sun ce to ina son koyon aiki ko ina son ci gaba da zuwa makaranta, ya kamata a bar su su yi abin da suke so su yi. Because mun san wai auren dole ma shi ma matsala ne. Because waɗansu ƴan mata in sun yi aure wanda ya girme su da shekaru da yawa, zai sa ba za su iya zauna gidan, ko maybe mai gidan zai dinga dukansu, ko maybe wani abu zai faru za su koma gida su zama wani damuwa kuma a gida. So abinda ya sa muna wannan project a cikin Kaduna, and then statistics shine masu wanda sun yi research sun nuna wai a northwest Nigeria wanda ba su zuwa school sun fi yawa. In an duba a Nigeria, an duba northwest Nigeria an Kaduna yana cikin northwest Nigeria. Haka ne. So abinda muna so mu yi shine in mun fara a Kaduna, in mun gan wai mutane sun karba abinda muna faɗa, in mun gan canji a rayuwar ƴan matan mu, za mu iya mu shiga states su kamar Bauchi da sauran states din wanda maybe suna da irin wannan damuwoyi, ko maybe iyayen basu samu wannan ilimi ko wannan ganewa wai ya kamata a sa ƴan mata a school. Banda shi ma muna da waɗansu kungiyoyi da mun kafa a communities namu da muna kira Gedo a Turanci. Shi ne kowa da kowa ya sa muryan shi a abubuwan da ke faruwa cikin community. Shi ne ba ma son maybe iyayen maza kawai su zauna su yi kamar meeting akan abubuwa da suna faruwa cikin community, ko dai su kai matsalanmu a cikin community zuwa wurin government. Muna so mata ma su sa muryansu a ciki, saboda mun san wai maza maybe waɗansu lokaci ba za su iya su gane damuwoyin mata a cikin community. For instance, za a ce ba asibiti, waɗansu za su ce maybe hanya ne damuwansu, waɗansu kuma za su ce wuta ne damuwansu. Amma in ba muryan mata a ciki, ba za mu san ainihin damuwan mata a cikin community.
Masu haro da wannan, Allah ya kawo ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan, sai kuma a makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da Chubahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku. sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri, a huta lafiya.